أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا بيجا وتن شعبان هجرا منظر الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دا فدري هو دو دار بين دوك وان دي 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 دا بيرجا وتن أكو ملادية دبو بيو دا شرن دبيو. الله تبارك وتعالى مكيروكو لمن دا تشيد الخير الدنيا دانا لاحرا دومن الاركين سونا انسا. A satin da ya wuce an yi karatu akan annida'ur rabi' shine ayan da take cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah wa man i'tada ba'da dhalika falahu 'adhabun 'alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Waɗannan su ne ayoyi kamar yadda karanta ran nan. Ina ganin an tsaya wajen khususiyya lil mu'min ko? Wato abin da yake banta ga mumini. Shi mumini akwai abubuwa waɗanda suka keɓance shi. Wal mu'minu alladhi istanara qalbuhu bi nuril iman. Shi mumini ko mumina wanda zuciyarsu ta haskaka da hasken imani. Wa lahaja lisanuhu bi dhikri rahman. Sannan kuma harshen shi ya saba yana ambaton Allah mai rahma. Lahu makana khassa inda rabbihi. Wannan mumini yana da wani matsayi na musamman a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Duk mumini ko mumina wanda zuciyar shi ta yi hasamu hasken imani, kamar yadda cikin suratul nur aka yi mana bayani cewa Allahu nuru samawati wal ardh, aka zo aka yi bayanin mumini aka yi maganan kamar gilas ne haske cikin haske, gashi ne yadda gilas yake tangaram a sa mai haske ko zai na mai. Aka yi bayanin mumini, aka yi bayanin zuciyar mumini. Zuciyar mumini ko mumina wankakka ce, fes tana ƙara samun haske kuma da hasken imani na karanta littafin Allah Alƙur'ani, wanda ya riga ya samu wannan hasken. Sannan kuma ko da yaushe harshen shi na ƙara ambaton Allah kullum, yana ƙarawa yana ƙarawa. To wannan yana da wani matsayi na musamman a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya fito ko? Khassa, wannan shi makana khassa inda rabbihi. Idan annahu la yumkinu an yi sauyal mu'min wal kafir, domin ba a yi sauya, domin ba zai yi ba, layin kinu an yi sauyal mu'min wal kafir, ba zai yi mumini da kafiri su zama daidai ba, kamar la tastawi zulmatu wal nur, kamar yadda duhu da haske ba sa zama daidai. Kamar yadda aka san da duhu da haske akwai bambanci, to aka tsakanin mumini da kafiri ma akwai bambanci shasa. Wa kama la yastawi zul wal haru, ba yadda za a kwatanta inuwa da rana, hasken rana a zafin rana, wannan shi ma bambanci ne shasa ba'in diddan. Wa kama la yastawi al-ahya wal amwat, kamar yadda ba a daidaita rayayyu da matattu, shi ma wannan bambanci ne shasa. Ni san shi ba ko ba a yi wa mutum nasi ba aka ce wannan gawa ce wannan mai rai ne, mutum zai san cewa lallai akwai bambanci babba tsakani, akwai bambanci mai nisa tsakaninsu. To wannan shi ma wani abu ne na daban. Wannan abubuwa ga sunan ya kulullahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Shin yanzu wanda yake awa man kana maitan, wanda ya kasance matacce ne, shi mushi ya mutu, da can matacce ne, fa ahyaynahu muka raya shi daga baya, da can matacce ne murus sai kuma muka raya shi. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, muka sanya mashi wani haske yana tafiya da shi a cikin mutane. Kaman mathaluhu fi dhulumati, ta kwatanta wannan kamar wanda yake cikin duhu. Yanzu ko da nan aka kwatanta aka ce yau an kashe wuta an kulle a cikin daki an aje mutum, wannan yana tafiya duk yadda mutum zai bude idan sa a cikin duhun nan zai ga baya gani. To a kwatanta shi da mai torchlight, wanda yazo da torchlight kuma musamman irin yanzu ko irin waɗannan fitilun da ake rechargeable masu haske, a kwatanta wancan da ke tafiya cikin duhu da wanda ke tafiya cikin hasken nan. To balle wanda ya zo da wannan wutan kamar ta security light yana haskawa ko hasken mota, yana haskaka kwatanta shi da wanda ke cikin duhu. Wannan shine kwatankwacin wanda ke rike da Alkur'ani, yana bin karantawar manzon Allah. Shi duk abin da yake a rayuwarsa yana tafiya ne cikin haske. Wanda ko bai rike Qur'ani ba, bai rike da sunna, kaman wanda ke tafiya ne cikin duhu, yana bandan bandan. Ba yana zuwa wurin ku maka kuna ji to, saboda haka kaga wannan ba za ka kwatanta ba. Abadan la yasawiyani masalan, ba za ka kwatanta ba. Wato wannan bambanci ne ba irin sha'isu, wannan nisan bambancin ya kai nisa, ba za ka kwatanta ba. Saboda haka ba zai yi ba. Suratul An'am, fa hurmatul mu'min inda Allah, dan haka darajar mu'mini a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, matsayin mu'mini ko mu'mina a wurin Allah, hurmatun azimatun, matsayi ne babba. Saboda haka kowa ya san wannan, idan Allah ya taimaki mutum yana cikin mu'minai ko yana cikin, yana da irin wannan matsaya, ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan matsayi. Kada mutum yana da matsayin musulmi mu'mini, Allah ya azurta shi yana yin sallah, yana yin ibadoji, yana bautan Allah, yana ambaton Allah, yana yin azkar, yakan ɗauki Qur'ani ya karanta har ya haddace wasu surori, kuma sannan ya riƙa kallon wani wanda shi duniya kawai aka bashi, kuma ya riƙa burge shi, yana ganin kamar shi ne Allah ya kyautata mawa, shi bai kyautata mai ba. Wannan in an yi haka, amma Allah mummunan zato ya fito ko? Rawa Ibn Majah, ابن ماجه يفتى الحديث عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة. يتي شي وان عبد الله بن عمرو يكي بعد الاباري يتي يا جمان زن الله صلى الله عليه وسلم وترانا ينا دوافي أجكين كعبة ينا زاقي كعبة ويقول ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك. يتي والذي نفسي بيدي la hurmatul mu'min inda Allahi a'azamu min hurmatiki maluhu wa damuhu. Ku duba wannan matsayi, annabi sallallahu alaihi wa sallam a jikin Ka'aba yake cewa ma atayabu mi ya kaiki dadin kamshi, mi ya kaiki kyau, wa ma atayabu rihuki mi ya kaiki dadin kamshi, yace wa ma a'azamu ki mi ya kai girmanki, wa ma a'azamu hurmatiki mi ya kai girman darajarki. Kun ga duk sai da ya gama fadin wannan, ga darajarta, ga kamshinta, ga dadin in an shake ta, ga kaza, kuma hayin zaka take inda ka je kusa da ita, ka ji abin da ke tasowa daga jikin Ka'aban nan, zaka gane abin nan babba ne. Illa yanzu gashi nan ma an hana mu zuwa kusa da ita ma, amma samu ma ana dan zuwa, duk da mu hayin zuwa fara zuwan ba ma, har yanzu mu sun dade kofa, sun ce corona tana ta kama mutane, kuma wannan daga mutanen mu aka ji. Taw wallazi nafsi biyadi, sai ce to amma ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, dan a sani la hurmatul mu'min inda Allahi a'azamu min hurmatiki, darajar mu'mini a wurin Allah ta fi girma fiye da darajarki. Wannan annabi ke faɗi a jikin Ka'aba yake gaya mata. To kuma yanzu sai a kashe mu'mini, su kansu duniyan gaba ɗaya ba wanda ya damu, amma yanzu duk duniyan nan aka ce yau an je an rusa Ka'aba, kowa sai ya je a duniya, haka ne ko? Wala wane ne ba zai tashi ce Allah ya tsine mu wanda ya wannan ba? Fa amana ta kashe mu'minai, mutane ba sa damuwa. Ko a ina mu'minin nan yake, kuma ya kamata in aka taba shi mu rika jin damuwa, mu rika tuno da wannan karatun. Malami ne aka gani, yanzu yau aka wayi gari aka ce an samu labarin wani ya je ya rusa Ka'aba, ko rigar na aka ce ya je ya yage ta da tsiya, kowa sai ya tashi ya ce Allah ya tsine mai. To amma kuma ana ta kashe mu'minai, ko mutane ba su damu ba, saboda ba gane karatun ba. Annabi sai da ya je jikin Ka'aban ya ga ya faɗi ma Ka'aba, ya faɗi a gaban Ka'aban, bayan ya faɗi darajarta, mi ya kai darajarki, mi ya kai girmanki, mi ya kai matsayin kamshinki, babu shi, mi ya kai darajarki a wurin Allah. Sannan sai ya ce to ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, kuma alfarmar mu'mini a wurin Allah ta fi girma akan alfarmarki Ka'aba. Sannan ya ce maluhu wa damuhu, kuma sannan dukiyarsa ma da jininsa, taba mai dukiya ko jininsa a zubar, to wannan alfarman ta fi ƙarfin alfarman Ka'aba a wurin Allah. Ai malam, mutum da ya san haka ba zai yadda ya taba jinin wani mumini ko ta mumina ba, a ce yau mutum shi ne zai zubar ma wata mumina ko wani mumini da jini, ko ya bada goyon baya a yi, ko ya taimaka a yi. Lallai da mutum ya san wannan da bai yi ba, dan ina ganin ba girman nadaman da ta kai irin yau mutum ya yi wannan aiki, in dai Allah ya sa ya gane Allah. cewa mutum yana da hannu wajen kashe muminai ko wajen dusa abin nan dinsu. Ga wani nan ma, an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala an ibn Umar radiyallahu anhu an samu daga Abdullahi bin Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, mutum mumini ba zai gushe ba yana nan cikin da'ira shi ta musulunci, yana samun daraja, yana samun abin nan matuƙar bai zubar da wani jini na haram ba. Ranar da mutum ya riga ya zubar da jinin haram ya riga ya shigar da kanshi cikin wata musiba. Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma inna min waratatil umur allati la makhraja liman awqa'a fiha safaku damil haram bighairi hilli, yana daga cikin cakuɗaɗɗun al'amura, al'amarin da za a ce mutum ya cakuɗu in ya shiga ciki, allati la makhraja liman wa awqa'a fiha, wanda babu mafita ga wanda ya fada ciki. Cakuɗewa al'amura, in mutum zai ce al'amarin shi yau ya cakuɗe, to ba cakuɗewa al'amari da ya kai yau mutum ya zubar da jini, in ya riga ya zubar da jini na haram ba tare da halaccin yin haka ba, to mutum ya riga ya shiga cikin cakuɗewar da bata da mafita. Allah ka tsare mu, ya fito ko saboda wanda yayi wannan abun nan ba. Kun ga can da aka ce ai wannan da namba na uku, can mu kalli namba na uku din nan da namba ta biyu da namba ta uku, da aka ce lam yazal ai lan yazal almu'min ai fi fusatin ai min dinihi ma lam yusib daman haraman, da aka ce ai lam yazal amamahu majalul litawbati wa ghufranillah. Kun gani shine fusa, mutum ba zai gushe ba yana da wani fage, yana da wata dama na samun tuba ko samun gafara, matuƙar bai zubar da jinin haram ba. Idan mutum ya riga ya zubar da jinin haram, ya riga ya ɗauki makulli da kanshi, ya garkama ƙofar samun tuba, ya garkama ƙofar samun rahama da kanshi, ya kulle wannan ƙofar da kanshi. Kaji malam Sani, mutumin da ya zubar da jinin mutane ba gaira ba dalili, yayi dalilin wasu su rika mutuwa ya sa a kashe mutane ba gaira ba dalili, shi da kanshi ya ɗauki makulli ya kulle ƙofar tuban shi, ya kulle ƙofar samun gafarar shi. Ya kuka gani wannan, ka gani lam yazal amamahu, ba zai gushe ba a gaban mutum akwai majal, wata dama ta ƙofar tuba, litawbati wa ghufran, da tuba da gafara, matuƙar bai zubar da jini ba. In ya zubar da jini ya kulle wannan ƙofar. Namba na uku, ai ma lam yaqtulin nafsan lati harrama Allahu illa bil haqq, shine nan namba na uku, ma lam yusib daman harama, wancan fusha din aka fassara. Lan yazal almu'min fi fushatin, shine fi fushatin ai lam yakun ai lam yazal amamahu majalul litawba wa ghufran, mutum ba zai gushe ba yana da daman samun tuba ko da samun gafara, matuƙar bai zubar da jini na haram ba. Shi ko jinin haram din nan shine aka ce malam yaqtulin nafsin lati harrama Allah, malam yaqtulin nafsan lati harrama Allahu illa bil haqq, matuƙar dai bai kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba sai da gaskiya. In kawai yayi wannan ya riga ya kulle ƙofar tuba, ya kulle ƙofar samun rahma. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu, Allah ka tsare mu, Allah ka sa mu gama rayuwar nan lafiya, lau ko da kuskure ba mu kashe wani ba, Allah ka taimake mu. Wannan shine abun nan din su, wannan shine abun nan bato balle kuma da gangan, ko da kuskure Allah ya sa ka zama dalilin zubar da jinin wani, sai dai inda Allah ya ce ai, in Allah ne ya ce ai, wannan kuma wani abu ne daban, wannan in jihadi ne ya zo ko wani abu ya zo, wannan kuma Allah shi ya shirya sanadin kuma shi ya halartar da yin haka, kaga wannan ba roba ba magana kai. Amma dai mutum ya zama yau shine dalilin mutuwar wani zubar masa da jini, wannan mummunan musiba ce, muntahal musiba ce. Sai wanda ya zo ko a mota ne ko a menene ya ce yau ya yi dalilin zubar da jinin wani, to ya kamata mai masa jaji, ya samu babban matsala. Watan da ba da gangan ba ne, Allah shi ya san abin da ya sa aka yi abu, kuma ya san dalilin abin nan ba. Na'am. Mutane su uku. Amma ba ka yi na ansa sallama yanzu haka, haka ji ukun nan baka san su baka fito, duk da dai na san wataƙila, amma kai yanzu kam gaskiya ka rika aikowa ka tambaya su waye waɗanda suka ce su ukun nan ne, har suka zo sallama da kai, haka kawai kana cikin gida baka san mutane za su zo ba, baka san wani abu ba, to gaskiya yanzu a daina fitowa haka nan balle har su uku gaba daya su ko a ci ana sallama da kai ka fito, ka abin nan yanzu akwai ganganci. Duk da dai mutum zai askari abin nan dinsa, amma dai mutum ya rika kiyaye wasu abubuwa saboda yanzu mutane ba su da gaskiya. Babu abin nan wanda duk yawanci inda ka ji an yi ma mutum wani abu na wannan abun, to da wanda yake kusa da shi wanda ya san shi sosai ake hada baki ma mutum ba daidai ba. Duk da na yanke ka magana, amma dai yawanci irin wannan gara ka rika cewa in ka ji an ce ana sallama da kai ka ce su wane ne, domin daga cikin gidan ka ga in ka ji su wane ne ka an san su waye suka zo neman ka, ko kuma ka ce a kira ka a waya kai magana da su ka ji su wane ne ka sani, in baka sani ba baka gane su baka ce kai ba za ka iya ganin kowa ba yanzu kawai ka kyale su, in su suka kawo masu tafi da kayan su ka huta. Amma ci gaba a ka ce an zo ana sallama da kai, yawwa na'am. Ai shi ne ma na cikin ma ba, shi ma na cikin ne babba, bayan Qur'ani ma kai tsaye cewa ya wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin, kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron ɗawainiyar su da za ku ɗauka, balle shi ya ce ma kuɗin makaranta ne na cewaye yau na ba a ji gaskiya ne ba komai cewa yayi dazu wasu suka zo suka tambaye shi a gida suna gardama, daya shi cewa yayi shi gaskiya yanzu matar shi idan ta samu juna biyu kawai sai ya ce a zubar, saboda shi ba zai daukar dawainiyar makaranta ba, kawai makaranta shi wannan makarantar ne inda ka ji magana dawainiyar makaranta makarantar boko ce, ka daina yin azkar din nan ka jawo din nan ce da kallon ka kai daban mu daban kai da kai niki ba ina kallon ka ba, ehe yanzu ka ji abin da aka ce, to ka raba zuciyar ka biyu kuma ba a sanya ma wani mutum zuciya biyu ba, ka bar azkar dinka in an jima ka yi ko kuma yau ka bar su ka wuce abin da kake yanzu yafi waɗannan. Kamar yadda na gaya ma malam kalkuletu na baku ya ce Imam Malik wani yana zaune ana karatu sai ya tuno shi bai nafila ba, ya tashi ya tafi ya yi nafilan, ya ce mashi ka bar abin da ya fi ka je ka yi wanda aka fi, wannan karatun abin da ake yin ya fi ka je ka yi nafila, to yin azkar ɗinka ne na yamma kai ma ba kai ba, ina ganin ka kana ta yi tun ɗazu sai ka kyale su, to da dai baka da littafi ko amma ko baka da littafi ai da nan kake zama kana ji abin da ake ta yanzu kuma ka koma can kana ta azkar ko na yamma kake ko na bi kake dai oho na ganin ka kuma, to a bari a ji wannan abin bai daga cikin ladabin makaranta ana karatu mutum yana wani abu ko ya ɗau Qur'ani ya riƙa karanta ko ya ɗau wani littafi ya riƙa karanta ko kuma ya ta yin wani abu daban bai da kyau shine ƙa'ida. Saboda haka abin da ya ce cewa ya yi sai mutane biyu suka je suka tambaye shi a gida, ɗaya ya ce shi yanzu idan matar shi ta samu juna biyu kawai zubarwa suke abin da suke ta yi kenan saboda gudun kuɗin makaranta, kuma ka san dai makarantar nan ta boko ce ai ko ba ta islamiya ba ce, to ita ce ake gudu, saboda haka shi kuma ɗayan ya ce mai ba daidai ba ne, to shi ne suka ce a zo wurin shi a tambaye shi dai ganin shi daidai ne, kuma wannan ma in ƙara ma wani abu ni ba ma wai maganan wai a zo gardama ba, dokto ne na je wurin shi a asibiti, a wata asibiti daga cikin asibitocin nan, bayan ya gama tambaya ta ni abin da ke damuna ya gama rubutun shi ya ce da Allah a yi haƙuri dai mallam dai shi ya zo amma dai akwai munasaba da Allah yana da tambayan da yake so a warware, domin wasu na cewa ba komi, ya ce kullum mata sai sun zo nan sun ce a zuban masu da ciki, ce a zuban masu, ni kuma na yi tunani na tara sauran doktoci na yi masu magana na ce wannan abu ba daidai ba ne, mu fa musulmai ne kuma waɗannan matan na aktariyansu duk musulmai ne suke zuwa, ya ce kuma suna tambayan matan nan me babban dalilin da ya sa za a ke zubar da cikin nan, wata ta ce in ta haihu ita ba ta daɗe ba sannan ta ƙara samun wani don haka ita za ta tsufa da wuri nan da nan za ta tsufa, an gaya mata da ta haihu da yawa shikenan mijin zai koma shi kuma bai son ta tsufa, wasu su ce su kuma ɗawainiya ne ba sa so makaranta, wata kuma ta ce ita abin da ya sa ma gaskiya ita cikin ne ba ma namijin ba ne shi ya sa take so a fitar, wai suna zuwa wani gida gashi nan dai labarai dai da yawa, to mutane na zaune da mata yanzu da yawa kuma suna haifo masu ƴaƴan da ba nasu ba ma, to basibun nabi kenan, kuma na gano sanadin nan saboda shekaran jiya ko shekaran jiya ne kwana uku dai ina jin ran Laraba ne shekaran jiya kenan zan ce mai to shekaran jiya waccan ko sai wani ya shiga wuri na nan yace wata yawar shi ta tambaya cewa ita mijinta yana wani wuri idan ya dawo wata ɗaya ɗaya yake zuwa kuma in ya zo bukatan shi bai biya mata bukata ita kuma in ta fita kawai sai ta rika ganin maza kawai sai ta ji kawai tana ta jin sha'awan abun nan ba shine take tambaya wannan yanzu akwai laifi wannan tunanin da take a zuciya nace kafin mu je nan tukuna sai mun ji nace akwai ita ma abun da take yi nace ka tambaye ta ko tana amfani da magungunan da ake shaye-shayen nan yace ai a wata ma sai ta sayi na 15,000 ko 17,000 shi take sha wannan shaye-shayen da suke so na kai yanzu ba ƴan kwaya kadai shaye-shayen su ba su ba mata shaye-shaye suke a gida mazan na shaye-shayen matan na shaye-shaye to wanda suka fi shaye-shayen mata su sai wannan su sha su sai wannan su sha su sai wannan su sha na haka sai ya tunzura musu sha'awa ta kai kololuwa yadda mijin bai ma iya biyan bukata to kuma sannan wanda tace ita yanzu wata ne yanzu wannan da take jin wannan in ba shedan ya tsare ba Allah ya tsare ba shedan yanda yake zugo ta da ta fita waje sai ta ji kawai ita kaman ta nemi wani ya biya mata bukata abinda tace kenan yanzu take tambaya nace to na farko dai ta rage fita daina bi yawan fita sannan waɗannan magungunan ta daina shan su dan suke har zukata ina ƙara sa mata waɗannan abubuwan to masu yin mafi yawanci yanzu duk inda suke taro sai saida masa wannan maganin kuma sai sun saya wani su saya ta wajen masu talla wani su kalla ta bututu a turo masa a ce ga maganin kaza da sun sha kaza 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 zai faru kai ka ce ya abin da aka zo yi kenan shawara in an yi manufar shi kenan kawai to wannan shi ke ƙara jawo matsaloli da yawa saboda haka zai ta zuwa suna cewa yanzu a cire masa ciki a cire masa ciki to amma duk mu kyale waɗancan mu dawo kan waɗanda suke cewa a cire cikin nan saboda tsoron talauci ko tsoron ɗawainiya to su ne kai tsaye ƙur'ani ya yi magana ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira yace kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron ɗawainiyan da za ku yi musu na abin nan mu ne muke azurta su da ku aka ce kashe su kuma laifi ne mai girma saboda haka kaga wannan babban banna ce saboda haka indai har mutum yaro an huna mai rai a ciki Salihu Al-Uthaymeen cewa yayi duk macen da ta riga ta ɗauki juna biyu sannan aka hura ma wannan ran ɗannan in ba a cire mai rai ba an ba hura mai rai ba a cire shi babu wani dalili haramun ne idan an riga an hura mai rai kuwa shi wannan ba dalilin cire shi ma idan ko aka cire shi daidai ake da an yi kisan kai mai hurhura ma mutum babba inda an hura ma jaririn nan rai a cikin ciki to daidai yake in an kashe shi da an kashe babban mutum sai ya ce to aka ce to idan jaririn an hura mai rai yana ciki sai aka auna sai aka ce akwai matsala cewa ko bai zauna da kyau ba ko bai wane ne ba ya za a yi da shi ya ce ba yadda za a yi da shi sai dai a kyale shi ba a cire shi saboda uwar ta rayu don ba a kashe wani rai saboda wani ran ya rayu sannan ita uwan ba za ta cire shi ba kuma shi ba za a cire shi ba sai a yi ya ce sai a kyale shi idan Allah ya sa sai shi da kanshi sai ya kashe jaririn saboda bai zauna da kyau ba to yanzu za a ja asibiti a cire shi daga jikin mai rai don kada ya illanta mai rai idan ita ce ta mutu saboda shi saboda bai zauna da kyau ba to shi kuma sai a je ita kuma shi ma in zai rayu sai a ciro shi daga jikin wadda ta mutu saboda ba za a bar mai rai jikin mara rai ba don kada ya illanta shi idan kuma Allah ya ga dama ya kashe su duka to wannan duk kayan shi ne shi yadda ya ga dama da su amma ba za a ce a raba ɗaya da ɗaya ba don su ɗan ɗaya rayu wannan fatawar tashi ya ce amma in bai zama mai rai ba an sa shi ya shiga ciki akwai larura kuma ta shari'a ba hura mai rai ba amma sai ya zama na mahaifiyar nan sai tana ta rashin lafiya tana ta ciwo sai aka je wajen likita sai ya ce ai illan nan shine illan wannan cikin ne kuma ana ganin zai iya illanta ta to yanzu shi bai da rai ko to ba za a bari ya illanta mai rai ba kuna fata kun gane to nan sai a cire shi in aka gane wannan a amintaccen likita aka ce shine kuma zai iya sanadin wannan ko kuma aka ce ba za ta iya haihuwar shi ba yanzu saboda dun dama can duk haihuwar da ta yi aiki aka yi mata to yanzu ba wurin da za a yanka kuma ta ƙara samun wani ciki sai likita ya ce to wannan yanzu idan kika ce cikin nan ya tsaya to ba wurin da za a iya budawa shi kuma a ciro shi in an zo abin nan ba kuma muna ba mu tsammanin za ki wannan sai ya ce sai dalilin wannan sai ya ce a cire shi sai aka cire kafin a hura mai rai wannan babu laifi shi ne ya ce nan da sauki an yi ma mutane rangwame ne a ruksa ce cewa ana yi masa sauki su yi wannan abu, ya fito ko? Amma in ba haka ba, duk sauran dalilan da mutane za su kawo, ko na talauci ko na yaro, cewa wai ai akwai karami, in ya sha shi kuma zai yi, shi likitan da muka yi magana da shi ran nan cewa yi idan yanzu mace tana da wata shida, danta ya yi wata shida ko wata kaza, sai ta zo ta ce akwai damuwa ta cewa ta samu wani cikin zai iya mai wancan dan, ya ce shi ya san ma akwai maganin da za su bada ba za a fitin shi ba, anyway ba zai taba wannan shi yaron ba, ban sani ba ko kun gane abun ba, haka suke cewa wani lokacin an samu da wuri su abinda suke ce magwanne ko, wannan dan karami yana shan mama sai kuma gashi uwar ta samu juna biyu, to shi likitan da muka yi magana cewa yanzu akwai maganin da za a bata ta sha ba zai taba wancan ba, ba zai to tunda ko akwai magani dan me za a cire shi eh shikenan, sai da an samu akwai yanzu kawai da an cire shi akwai abin da za a bashi, Larabawa da su nonon sati ɗaya ma suke ba yaro, sun bashi nonon sati ɗaya akai shi wajen masu reno, shikenan wannan libnan nan na farko shi ake so ya sha, idan ya sha wannan wajen maman shi daga sauran ko an raba shi daga sauran nan ba matsala, ba abin da zai same insha Allah ta'ala, Allah kaddara zai rayu zai rayu, akwai abubuwa da yawa kuma waɗanda aka yi supplement da aka ake da su yanzu wanda za a ba yaron ma ya ci gaba da rayuwa, saboda haka dan dalilin wannan ba za a kashe shi ba, wannan shine amsa a takaice. To in kuma aka tambaye ka ina ne maganan take, suna nan cikin fatawa nashi shi Ibn Taymiyyah, ai Ibn Salih al-Uthaymeen, sannan kuma kusa kusa ina wannan arba'un nawawi da yayi masharhi, mutane biyar suka yi sharhi, in ka je a karkashin hadisi na hudu cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, in ka je karkashin sharhin Salih al-Uthaymeen a cikin malamai biyar din ka budo hadisin sai ka je kan sharhin shi shi da yayi, insha Allah za a samu wannan maganan tana nan, kuma dalilin haka ne su matan dai ba yanzu kuma abun ne sai dai yadda za a yi, dalilin wannan ne sai da muka dauki shi wannan sharhun arba'un din muka karanta masa shi daga bango har bango dan su ji duka waɗannan masail na arba'un nawawi da malamin ya kawo a karkashin wannan wannan sharhin, mun karanta littafin daga bango har bango an gama, saboda haka shine nan, kuma wannan lokacin an karanta din muhimman saboda su, tunda an yi maganar matsalolin da su shafi matan, to bari a karanta littafin duka, mun karanta musu duka sai dai wanda muka karanta wasu yanzu ma ba sa nan sun kare sun ko ai ta biye shi, to wanda shi ne, saboda haka a duba waɗannan matsalolin. Na'am, ya fito ko? Wannan kenan, saboda haka mutane su ki yayi irin wannan abun, kada mutum ya je lahira kuma ba maganar mutum ya ce wai nashi ne wannan ko na wani abu, kisan kai ne kawai, mutum da ya je saba ma Allah ta ya saba ma Allah akan abubuwa, Allah ya gafarta mana, Allah ya sa mu kare mu daga waɗannan abubuwa da maldamal. Ya fito ko? وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله يأتي لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم كجي وانا مغانا كاي ابونا مفقس كاما لنبباني يأتي والله اوائيغا لي دنيا غبات ايتا روشي اوائيغا لي ان روس دنيا غبات ايا يا في سوكي اولين الله تبارك وتعالى اكان اكاشا متم مسلمي قداد ايا a waye gari duniyan nan gaba ɗaya ta rushe ya fi sauki a wurin Allah akan a waye gari an kashe musulmi guda ɗaya. Gaskiya shugabanninmu suna cikin hadari, kuma waɗanda ma ba su ɗin ba, tunda wani abin su ma sun tare, wasu kuma sun buɗa, a tare a ce a bari, su ce a bari a daina, a kawo waɗanda za su sa a daina kuma mutane su ci gaba, wasu a ce suke zugawa ko suke ba da kuɗi ko suke ba da makami ko abun da zai sa ai ta kashe musulmi, tun rana a ce an kashe musulmi a jaha kaza, musulmi guda kaza an kone su an kashe su, ko mutanen da ke abun nan ba sa jin komi, wannan alama ce ta imani ya tafi. Wa nabi sayyidin wa abi huraira radiyallahu anhuma ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala law anna ahla as-samaa tuji wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum finna. Subhanallah, Allah ka tsare mu. Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahla as-samaa, da duk halittun sama gaba ɗayan su, ku dubi fa halittun sama a ce ma gaba ɗayan su, ku duba ran nan fa hijira kawai muka ce daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu, kawai a lissafo mana mala'ikun da suka shiga baitul ma'mur kawai 70,000 fa da aka ce suna shiga kullum, ba fa duka mala'ikun bane, amma an ce akwai wasu mala'iku su 70,000 da suke shiga Baitul Ma'mur kullun rana guda 70,000 ke shiga kuma ba su ƙara dawowa. Daga lokacin da Annabi ya hijira zuwa yanzu muka ce a lissafo, sai da aka lissafo mala'iku aka ce a kwatanta yawan su aka ce sun kai wajen biliyan 27, ai 36, 30 ko ba 20 ba, 36 aka ce in ma da wasu daruruwa, sai aka ce ai wajen da mu ma ba shi da miliyan 36, miliyan biliyan fa ba miliyan ba, biliyan biliyan 36 kawai daga hijira zuwa yau. To yaya daga lokacin Annabi Adam zuwa yau? Kullum 70,000 su shiga wannan Baitul Ma'mur, su shiga ba za su ƙara dawowa ba. Kuma ba a ce fa duka mala'iku ne ke shiga ba, daga cikin su 70,000 na shiga wurin. To amma ku kalli yawan wannan kadai ko waɗannan kadai aka ce, to amma ku ji aka ce halittar da ke sama gaba daya da halittar da ke ƙasa gaba daya da za su taru su kashe mumini guda daya, aka ce la'akabbahumullah, wallahi da Allah sai ya kifa fuskokin su akan wuta. Ku ji maganan nan, ishtaraku fi dami mu'minin, da za su yi haɗaka su kashe jinin mumini guda daya, to wannan da Allah sai ya kifa su a wuta. Kuma duka hadisan nan kun ga kowane gashi nan ana sharhi shi a ƙasa ana bayaninsa. Wannan hadisin rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharib, hadisi ne mai kyau amma ya fito ta hanya daya da abun nan ɗinsu. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبو ندقى أن تنقرم سيدي أيكي كوي من أعانى على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وان دي تيمك وجن أكش ون مؤمني كودي دي درب كلماني كلمة rabi ba ma cikakkar kalma ba, ko ya ba da wata ƴar kalma rabi akan a kashe mumini aka kuma kashen aka ke nan da mu ya bada, ko ya bada abun nan, ko ya bada shawara, ko a rubuce, ko a wani abu, ko ya taimaka ya bada gudun ba goyon baya aka kashe wani mumini, laqiyallaha, to zai haɗu da Allah, maktuban baina ainihi, an rubuta tsakanin idonsa, ayisun min rahmatillah, wannan ya ɗebe tsammani daga rahaman Allah. To ka ɗebe tsammani daga rahaman Allah, kan ma ka sa ran za ka samu rahaman Allah. Kai karatun nan malam yana da zafi, da za a gane abin da za a yi. To wannan kun ga kenan, mutum duk wanda yake da dama ya yi sadda saƙon nan, har saƙon nan iza ma'aziratan ila rabbina, wanda zai ji ya ji, wanda ba zai ji ba kuma an dai gaya masa. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله يناتي وكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله كريم. النبي صلى الله عليه وسلم ينا بعد الأباري أبي الدرداء يرويته حديثي ya ce sabitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kul, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa kullu dhanbin, duk zunubin da mutum ya aikata, asallahu an yaghfirahu, ana fata Allah ya ga dama zai gafarta shi, illa rajula ya mutu kafir, sai dai mutumin da ya mutu kafiri, mutumin da ya bari ya mutu cikin kafirci, ko wadda ta bari ta mutu cikin kafirci, wannan mutum ya shiga uku ba magana gafarta masa. Ɗaya kenan ko awir rajul, ko kuwa awir rajula, ko ko mutumin da ya qatulu mu'minan, wanda ya kashe mumini muta'ammidan, da gangan ko ya kashe mumina mace, ko ya kashe mumini, ko ya kashe mumini da gangan, to wannan kamshi kan ya fita, ba wannan ba magana gafarta masa, sun mutu to ba maganan gafara. Allah ka tsare mu. Ya fito ko ina ganin mu bashi haka, wannan ya ishe mu haka, ma ya ishe mu bashi haka nan kawai. Allah ya taimake mu, Allah ka tsare mu daga wannan musiba. Sai masailu ahkam ke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta, masailu ahkam, wannan ya ishe mu haka nan, Allah ka tsare mu. Sharhul usul al-thalatha, usulul thalatha, dalilul inaba ko qawluhu ta'ala inaba maida al'amari zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ku maida al'amari ku koma zuwa ga Allah ku sallama masa. Wa dalilul isti'ana a can ko shine wannan sai na har nan ba na daya Allah ya al'inaba inaba shine arruju ila Allah ta'ala shine koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wajen tsayuwa wajen yi masa ta'a wajtinabi ma'siyatihi da kuma nisanta sabon Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya qaribatun min ma'na tauba wannan suna kusa da ma'anan tuba kaman koma zuwa ga Allah illa annaha araqu minha sai dai wannan tafi zama araq ita tuban tafi zama araqu minha lima tash'uru bihi min al-i'timad 'ala Allah wal luju saboda ita wannan ana jin maganar ta ita wannan tafi tuba zama araq ita tafi zama laushi tafi zama shiga zuciya saboda abinda ake ji da ita ai tash'uru ko biha amin al-i'timad wannan na dogara wannan komawa jingina zuwa ga Allah wal luju ilayhi da fakewa zuwa gare shi wala takunu illa lillahi ta'ala ba ayinta kuma sai ga Allah gaba daya Allah kada yake mawa wa daliluha qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijinku tabaraka wa ta'ala ku sallama zuwa gare shi shi kada yake mawa wannan kaga ko wani shi kana yi mai laifi shi ma ka ce ka tuba kana nema abun nan ne amma Allah ina ba ba yi ma kowa sai Allah wal muradu bihi qawluhu wa aslimu wal muradu bi qawlihi ta'ala wa aslimu lahu ku sallama al-islamu shar'i shi wannan huwa al-istislamu li ahkami Allahi shar'iyya shine mi kauya da sallamawa ga hukunce hukunce na shari'a wadhalika anna al-islamu lillahi ta'ala nau'ani saboda abin da an ce al-islamu lillah kala biyu ne nau'ani al-awwal islamun kauniyin wato akwai wannan sallamawa kauni wa huwa istislamu li hukmihi kauni shine mutun ya sallama ga hukuncin sa na duniya kaman na shari'a wanda yake yi kauniya kaman saukar da ruwa ko abubuwa da yake yi wa hada amul li kulli man fis samawati wal ard wannan ya hada kowa wanda yake cikin samai da kasa duk wannan hukuncin ya shafe shi min kafirin wa mu'minin wa kafirin mu'mini da kafiri yanzu ana saukar da ruwan sama dole ka sallama kawai haka Allah ya so in an ki kuma haka Allah ya so umrun kaunin za a yi roko a yi roko in an yi ruwan da yawa a yi roko a bari haka nan in an yi ruwan kaɗan kuma a roƙa a ƙaro wannan duk al'amari ne kauni wannan kowa zai sallama don haka wannan shi ne na ɗaya wanda kowa na yin wannan wal ardu ai wannan mu'minin wa kafirin wa barrun wa fajirun da mai ɗa'a da wanda shi kuma ba mai ɗa'a ba la yumkinu li ahadin an yastakbira anhu bai halatta ba ga wani ya girman kai kan wannan wa daliluhu qawluhu ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan daga reshi ne Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke cikin samai da wanda ke cikin kasa suka mi kauya suka sallama suna so ko ba sa so wa ilaihi yurja'un kuma zuwa gare shi ake mai da kowa da haka kowa ya sallama wannan shi yasa kasa ma da aka ce itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i aka ce ku zo ku bi umurni kuna so ko ba kwa so suka ce a mun zo mu za mu bi muna masu so saboda wannan abun nan ne kauni ne asani islamun shar'iyyin akwai na shari'a wanda zai mai kauya wa huwa al-istislamu li hukmihi shar'i shine mutun ya sallama ga hukunce hukunce na shari'a wanda Allah ya shar'anta yace ayi sai ka dage kai ko ka gane hikiman ko baka gane ba in an ce Allah ya ce ayi mutun ya kama yi ko ya gane me yasa ko bai gane ba kuma wanda aka ce ayi kaza yayi kamar yanzu sallar asuba aka ce ayi biyu an yi magana aka ce ita tafi kowace rashin tsawon rakawoyi ita tafi kowace sauki wajen yi amma ita tafi kowace daraja wajen lada ko akai maganar daraja ran nan kamar yanda wancan ibnu abdulzubini abdussalam yace ba ko ina ne za a ce ibada in tafi yawa ko tafi wahala za a ce tafi lada ba a akwai wanda an fita wahala an fita yawa kuma tafi lada ya kawo misali da sallah azhur da sauran salloli da sallah asuba ga ta ita ce mai raka'a biyu amma ita ce aka tsananta akan mutun ya tabbatar yana zuwa yana yin ta a jami'i kuma ga ta ita ce aka nan ya fito ko saboda haka me yasa ta zama biyu wani ya tambaya ya aka ita tunda babba ce da sai ta zama hudu kace haka mai abin yace ayi kuma san dalilin da yasa yace ta zama biyu ba kuma ta zama bayyana duka me yasa mu ce haka mai abin yace ayi azhur kuma aka ce ayi ta ita kuma har hudu amma kuma duka asirce sannan biyu fatiha da sura biyu fatiha fatiha me yasa aka ce haka haka mai abin yace ayi ba mu da iko mu ce abin nan ba to me yasa aka zo magariba sai aka ce ayi uku biyu a bayyane ɗaya a asalce, kuma Ishayi aka ce ai hudu, biyu a bayyane biyu a asalce, haka mai abin ya ce ai menene hikima bai gaya mana ba, to ka sallama kenan, yanzu ne ka zama cikakken musulmi. Amma in dai zaka koma ka rika tambaya ko ka bari wani ya tambaye ka sai ka gano masu dalilin da aka yi haka, bayan kai kuma ba a gaya ma haka ba, to ka koma kana cin gyaran Allah ne ko kana cin gyaran manzon Allah. To daga nan mutum ya fita ya fito ko? To dole irin waɗannan abubuwan sai mun gane su. Dama in an ce maka al-usul, ku duba usulu salasa, wannan ginshiƙai ne a rayuwar musulmi, sai mutum ya yarda da waɗannan tushen guda uku, sannan zai yarda da duk sauran abin da za ka yi mai, kuma sai ya san su. Wanda bai san su ba kuma wannan kuma shi ma kanshi. Amma tushen abu ne wanda dole ne musulmi da musulma, dai ba kuma ta farkon littafin ba, cewa yayi wajibun ala kulli muslimin wa muslima an ya ta'allama wannan salasata usul, ya san waɗannan tushen uku nan dole ne. Wanda bai san su ba kuma wannan shine bai maka yadda kansa da fito ko? Wa hadha khasun liman qama bi ta'atihi, wannan ya tsayi ya keɓanta ga wanda ya tsayi wajen yima Allah biyayya, minar rusuli wa atba'ihim bi ihsan, kamar tun daga manzanni har wanda suka bi manzannin da kyautatawa. Wa daliluhu fil qur'an kathir, hujjojin wannan cikin qur'ani suna da yawa. Wa minhu hadhihi al-aya allati dhakaraha al-mu'allif rahimahullah, daga ciki akwai wannan aya wanda malam ya ambato mana ita ce wancan ta sama da ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya fito ko? Na biyu sai wa dalilul isti'ana qawluhu ta'ala, dalilin taimako da aka ce na neman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to nas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dai aya ta biyar suratul fatiha. Wa fil hadis idza ista'anta fasta'in billah, idan kana neman wani taimako to ka neme shi daga wurin Allah shi kadai, kakka nemi wani abu wurin wani. Aka ce wannan shi ma akwai dalilai, dalilin shi nan ba na daya, al-isti'anatu talabul auni, shine neman agaji ko taimako. Wa huwa anwa'a, kala kala ne shi ma. Al-awwal al-isti'anatu billah, neman taimako da Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya al-isti'an isti'ana al-mutadammina likamali dhulli min al-'abdi li rabbih, wannan shine neman taimako al-mutadammina, wanda ya tattaro ya hada da likamali dhulli, cikakken kaskantar da kai, min al-'abdi daga bawa ko baiwa, li rabbih zuwa ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Mutum ya kankan da kai ya nuna shi a gaban Allah ba kowa bane shi, abdun ne mamlukun la yaqdiru ala shay, wa tafwidul amru ilayhi, da sallama al'amari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa i'tiqadu kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, sannan mutum ya yarda cewa Allah ya isar masa, ba wani abu da zai zo ya ce Allah ba zai masa ba, ko Allah zai kasa masa, ko Allah bai san da shi ba. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, wannan ba zai kasance ba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa daliluha, shi yasa ni gaskiya ina jin nauyin wata kalma da nake jin ana yawan faɗin ta, duk da dai ana kallon mutum da manufarsa, amma ni ba na jin daɗin kalman da nake jin mutane na faɗi. In wani abu ya taso mutum ya ce wai zai je ne da daddare ya tashi ya gaya ma Allah, ni sai in ga kalman nan kaman ba ta yi ba. Ni na fi jin daɗin in ce in ji mutum ya ce zai tashi da daddare ya je ya roƙi Allah, amma gaya ma Allah sai in ga kaman gayawa yana da ka alaman ka gaya ma wanda bai san abin da kake ciki ba. Duk da wani ka tambaye shi zai ce ai gayawan yana nufin ya je ya rika faɗi mai ya ce kaza kaza. To amma ko mutum ne yanzu yaro aka yi laifi a ciki sai ya ce in baba sai na gaya ma baba, me yake nufi? Na? Baba baya nan, amma in ya dawo sai gaya mai wannan abin. Ko ya kuka ga kalman? Ni ina ganin daga cikin ladubba can shi mutum kawai ce zai tashi je roƙi Allah, zai je kai kuka wurin Allah. Duk in ya ce wannan zan kai kuka, kaga kai kuka ya sani, amma ka kai koken kana neman agaji ko kana so, ko ka ce kai ka dai huta ka ce kawai zaka tashi ka roƙi Allah kawai, wannan abin zan je in roƙi Allah akan shi, zan je in roƙi Allah, Allah ya bani mafita akan shi. Amma cewa zan je in gaya ma Allah, wani lokaci sai in ji kalman nan, ni dai ban ga ko ni ne dai ban gane Hausa ba, wa dai ni a Hausa ta na? Eh ni a Hausa ta, wallahi a Hausa ta malam wani sai ga bai ba. Eh saboda akwai nau'in rashin ladabi a ce gaya mai za ka yi, kafin ka zo ka gaya mai din ya sani, kafin abin da zai dame kan ya faru ma ya san rana kaza ga watan kaza, matsala kaza za ta taso ma, kuma ya san za ka zo ka kawo kuka, to ba sai ka ce za ka je roƙo ba kawai, ka zo roƙon maganin wannan matsala. Amma za a tashi, za a gaya ma Allah. Ni dai kalman ba ta yi man ba sosai, amma fa ba ta da wanda suka faɗi sun yi laifi ba, amma dai ni kan ba na faɗinta, ba na son, ba na faɗinta. Ni kawai zan ce ne zan roƙi Allah dan ni gayawa sai in ga. Dama gayawa ma mu ba Hausa mu ma bace sosai ma da abun nan ba. To amma zan je in gaya ma Allah, ko ka tashi da daddare ka gaya ma Allah abin da ke damunka. Ni sai in ga dai na fi son a ce in tashi da daddare in roƙi Allah. Malam zani kai bacci. Kana ta bacci kan hanya ina kai bacci. Kai ba kan hanya ba, kai ni san kawo zuwa kawo. Ehe. Gana kafiya. Na malam da kai ofisa. Na? To kaga ma nan ta ƙara ɓaci, domin gaya wannan su da suke nufi ma ta isa ce. Yawwa, ka gani ko? Kaga yanzu dai faɗi wannan ɗin ma ya ƙara fitowa, ka bari kawai za mu gaya ma Allah. Kenan za su je su ce mai kawai kada a yi ko kuma a yi, za su gaya mai kawai. Saboda aka gaya mai za a yi, daga nan su kuma za su zo su yi nasu aikin. Bari kada dai ya yi ba su sani ba. Bari a gaya mai za a gaya mai za a yi, za a yi ma ko za a tare ma. Gaskiya wannan babban kuskure ne. La dubban nan ni dai na fi fahimtar cewa mutum ya ce zai tashi ya roƙi Allah. Kuma da Hausa ne muka fassara shi, dama a Larabci ba haka yake ba. Saboda haka, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, ku kira shi ku roƙe shi kenan, ku gaya mai ku zai ku abin nan ba. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kuma idan bayina suka tambaye game da ni, fa qul inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Saboda kaga kalmar in dai wancan ne ba gayawa bane, roƙo ne, roƙo ne ma tambaya ce ana roƙon shi. Na'am. To kaji ko? Yauwa, gaskiya ne. Shi ma ya ƙara, ya ce in za a gaya ɗin ma ka ce bari a gaya mai. To kana nan kana tantaman cewa za ka dai gaya mai ko a samu ko ba a samu ba. Amma in ka ce za ka roƙa, ka san kayan na nan, abun na nan, ka san akwai, kawai yanzu abin da kake roƙo ba ni. Kuma a haka ake so ka je wurin Allah. Barakallahu fikum, wannan ya yi gaskiya. To da Allah mu gyara wannan. Na'am. Na'am. Hey. Yawwa. Na'am. Na'am. Yawwa. To ka gani. Barakallahu fik. Ai gaskiya bai yi ba. A ce za a gaya ma Allah nan bai yi ba. Ba ladabi bai daga cikin ladabi a ce za a gaya mai. To bai sani ba kenan. Kuma sannan za a gaya mai ko za a samu ko ba za a samu ba. Ko kuma in an bi ta ɗan ɗibbu su gaya mai kawai za su yi, amma akwai masu aikin. Amma dai kada a yi a ce bai sani ba, bari a gaya mai. A gaya mai za a yi. To da haka za su gaya mai. Kai, Allah ya sa mu gane abubuwan nan, malam mu canza mu gyara. Kanan mai Allah mummunan ladabi. Ya kamata masu rubutu cikin ku su riƙa rubuta irin waɗannan abubuwan, su riƙa gyara. Kamar yanzu ran nan kun ga Wahid Abdulsalam Bali da ya maganan cewa ladubban da ya sharuɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sharuɗan nan huɗu ne, ya ƙara da na biyar, ya ce shi daga cikin sharuɗan ka yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka riƙa mai salati. Kaga wannan shi Allah ya fi haska ma wannan abun, ya sa shi a ciki, ko ba wanda ya masa musu. Dan an san ba wanda zai ce yi ma Annabi salati, in dai biyayyarka da gaske ne, ka ƙi mai salati kuma? To. Kaga irin wannan daɗin masu rubutu sababbin nan kenan. Ga abu can da an tafi huɗu, yanzu ya ce shi a ganin shi biyar ne. Saboda in an ce gazganta shi cikin abin da ya bada labari, yi masa ɗa'a cikin abin da ya bada umarni, nisanta abin da ya hana ya tsawatar, kada bauta ma Allah sai da abin da ya koyar. Sannan ya ce kuma in an ambata kowa ya riƙe mai salati. Kaga wani ya ce a'a sallallahu alaihi wasallam. Don haka wannan shi ma yana daga cikin wannan da ya kamata mu kiyaye. Saboda haka wa kifayatuhu wa i'tiqadu kifayatuhu, mutum ya yadda cewa kuma Allah ya isan masa zai mai maganin wannan abu. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, wannan duka ba a yinsu sai ga Allah. Wa daliluha ay qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bauta mawa kuma kai kadai muke neman ka taimake mu. An ce menene ya annabi ya tambayi Mu'az bin Jabal, menene haƙƙin Allah akan bayinsa, menene haƙƙin bayi akan Allah? Kuma yace Allahu a'lam, shi bai sani ba. Ya ƙara tambaye shi yace Allahu a'lam. Yace to haƙƙin Allah akan bayi shine su kadai tashi su bauta mai, shi kadai ka sada shi da kowa, su kuma haƙƙin su in sun yi haka shi kuma ya wajabta maka shi ba zai sa su huta ba. Shikenan. Wa wajhul ikhtisas anna Allah ta'ala قدم المفعول الله تبارك وتعالى سيدي جبات المفعول يجي إياك وقاعدة اللغة نعم معمول معمول بارك الله معمول سيدي جبات الشي وند زعيمون أكتي إياك شي أكيموا بعدين نعبد إياك با سيد أكتي إياك سنا أكتي نعبد تاجون نن جبات وند أكي أك جبات دون اللغة قاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير قبات الدا أبن ديك حق إنساني أجنكر تاشي أكاد أو كود شي أكاد أو شي فرقو فوانا يفيد الحصر والاختصاص ينا نون إياكا أبن أكيبي شي أتك أي تاشي بضاء مكوا بسي وانا شي سابا أكينا أبود إياكا با نعنشينا أبود إياكا تو أكوي ونما دراء مواكينا أما دا أكتي إياكا ana nufin kai kadai ba wani sai kai na'budu shi zamu bauta mawa wa iyyaka sannan kuma bamu ce wa nasta'inu iyyaka wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai ne muke neman taimakon ka aka gabatar da ma'mul a farko to aka ce taqdimu ma haqquhu ta'khir kuma wannan yufidu al-hasra wal-ikhtisas wa ala hadha yakunu sarfu hadha an-naw dan haka in akai irin wannan nau'i na bauta aka kai shi li ghairi llahi ga wani Allah ta'ala shirkan mukhrijan anil milla ya zama shirka ce wanda za ta fitar da mutum daga addini ma gaba daya wannan shine na daya tunda an ce al isti'ana anwa talabun wannan anwa an-naw'u thani al isti'anatu bil makhluqi shine neman taimako ga wani abun halitta ala amrin yaqdiru alayhi akan abun da zai iya yi fa hadhihi ala hasbil musta'ana alayhi wannan gurgudan wanda aka dogara gare shi lokacin wa in kana ala birrin ko ala birrin fa hiya ja'izatun idan ya zama na akan ala birrin akan da'a ne abinda za a yi din da'a ne to ya halata lil musta'ini al mashru'ati lil mu'in ya taimaki wanda yake zai ya nemi taimako in abin da'a ne amma ba a neman taimakon mutum ga abinda yake haram kuma shi kuma yayi da qaulihi ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimako akan abinda yake da'a ne ko jin tsoron Allah in akan wannan ne mutum yayi babu laifi ya fito ko wa in kanat ala ithmin in ko akan sabo ne za a yi fa hiya haramun ala almusta'ini walma'in shi haramun ne ga mai neman taimakon da wanda zai taimakon yayi tunda haram ne ba a bada gudunmawa ga mutumin da shi yana neman a taimake shi akan banna to da mai neman taimakon da mai taimakawa duk sun saba li qaulihi wala ta'awanu ala alithmi wal udwan kada ku yi taimako akan abin da yake sabo ne ko ketare iyaka kada yi Al-Ma'ida sura ta 2 aya ta 2 afwan wa in kana ala mubahin in ko abin da yake halal ne fa hiya ja'izatun lil musta'ini wal mu'in shi wannan daidai ne ga shi wanda ya nemi taimakon da wanda ya nemi taimakon da kuma wanda ya taimakon lakinnal mu'in ay kad yusabu ala zalika thawabu al-ihsan ila al-ghairi shi wanda ya taimaka za a bashi lada akan wannan akan ya taimaki wani tunda ya taimaka sai a bashi lada ومن ثم تكون في حقه مشروعه كاجا انا حقن سيا زما شريعه تا يد تند ياي تيمكو اكن ابن دي يكي مايكو لقوله تعالى واحسنوا وكوتتا ان الله يحب المحسنين الله ينا سما سكوتتا الله كسامو دغ تشين ماس كوتتا البقره ايه 195 الثالث نؤكو شيني الاستعانه بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه له neman taimako ga wanda yake yana raye gashi a gabanka amma ka san ba zai iya ba kuma ka nemi taimako wurin shi wannan shirme ne gashi a gabanka kuma bai iya yin abin da kake nema to dan me za ga mai matsalarka wannan shirme ne wannan kadai lagawun ne wannan ghairu qadir fa hadhihi ay lagawun wannan lagawun ne la ta'ila ta taha babu wani amfanin yinta la ta'il in an ce ta'il ba wani abin da za a samu na fa'ida misla an yasta'ina bi shakhsin da'ifin ala hamli shay'in thaqil kaman kai ne ka nemi taimako kwatankwacin mai wannan wanda ke roƙon wanda yake gashi nan amma ba zai iya ba kaman ka nemi dan jariri ne ka dauko buhun shinkafa la jayu ba ka rika ce ma jariri kama kama mu dauka, kama ka dora, dora man shi bisa kai, kai so kala du jariri wanda ma bai iya dariya ba, ai ko dariya ba zai ba, gara ba idan ya wara wai kalle ka da dora ne, rika kirkirce da dariya, ya ce wa sa ba kake mai, kace kai kama sai kirkirce da dariya, ka gara cewa kama sai kirkirce da dariya, yi kwana kana yi ka gani ko zai taso ya taka dauka buhu, kuma in ya kama zai dauka. To in kana roƙon rayaye wanda ba amfani, ka san ba zai biya bukata ba, kawai kai ta zazzage mai matsalarka, kamar kana roƙon jariri ne ya ɗora ma buhu, barista ka gaya ka ga shirbe, to shi yasa aka ce kakka kai kuka wurin wanda ka san ko abin duniyan ne wanda ba zai iya ba ma, kakka ka gaya mai damuwarka. To me zai ma damuwa, in ka je asibiti kakka faɗi damuwarka wurin wanda ba likita ba, me zai ma? Kaga mu da kawai Allah guburu kawai hanya, Allah guburu. Ya ce a asibiti ka zo da Allah, ka ce eh, ce wallahi mata ta ce lajiya ta kwana guda da wallahi guburo bi zai ba, shi ma ya zo ma ya kasa maganin tashi, gara mine ne gawa shi kawuwa, yauwa. To kaga ina amfani, kamar ka riga gaya ma jariri matsalar ka ne, yanzu kama da jariri a gida ko jikan ka an zo da shi gida, sai ka riga kana cewa yau ba ni da kuɗin cefade, dawi zai ba, in ma ya iya kallon ke da, in jariri karami ne na roƙe dai ya rika daga kawai yana tsotsai yatsu, kawai yana daga kawai shi haka, kawai yana tsotsai yatsu, ci gaba da gaya mai ka gani, ka kwana kana gama mai zai ma, aikin banza ne, amma mutanen mu haka din ba suna yi ba, ita kai yau shi wallahi yau bai ba da kuɗin ce, yau ba ya tashi ba bai da ko kwabo gaban jariri, to jariri bai zai ma, to kamata wa kanka lokaci, to kamar haka ne neman taimako wurin wanda bai da amfani bai da kayan. To kuma abun nan ne, to kuma ma wannan adam din ko ma zai iya ba zai ma ba, to shikenan ka dan me zaka kai kuka. Can muka karanta cikin wancan littafin da muka aje dazu, idza shakauta ila ibn adam, idan ka kai kuka wurin dan adam kana ce mai kaza 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 kaza, fa inna ma tashkir rahima ila alladhi la yarhamu, to ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama, to me zai ma, shi ma bai ma da komi. In ma da ma ka kai kuka wurin wanda yake da abun wata ile gutsuran mala da sauki, to wannan bai da kokobo, kana ce mai kuka kamar kana kuka gaban jariri, ko ka ɗauko kaya mai nauyi kana ce ma kuma wanda yake na ƙasashe ya ɗora ma, kaga bai da ƙarfin yin wannan, bai da amfani. Shine shi misalin da malai ba mu, ina ne kashi tun na gaba ko ila wannan ala wannan ala shakhsin, kana neman taimako wajen mutum fi hamli, wato hamli shay'in thaqil. Arabiu na hudu shi ne al'akhir, ko na ƙarshe shi ne al'an, akwai na biyar ma shine al-isti'anatu bil amwati mutlaqan, shi wannan neman taimako ga wadannan matattu, wannan kwata kwata ma kowaye, ko annabi ne ko ba annabi ba, inda ya riga ya mutu ba a neman taimako wurin shi, kuma yanzu gashi ba sauransu. Aw bil ahya'i ala amrin gha'ibin, ko kuma ka rika neman taimako wajen rayayyu ga wani al'amarin da su ma ba wurin suke ba, basu san inda yake ba, baya nan. Aw la yaqdiruna ala mubasharati, wanda ba su iya fuskanta abun, kuma ka gaya musu fara shirkun, wannan shirka ne. Amma da rayayyu cewa kai su taya ka addu'a, kana neman kaza ko kana son ka samu wani abu, kana so su saka cikin addu'a ko su taya ka addu'a, kaga wannan amrun mumkin, ka nemi abun nan bawajensu. La yaqdiruna alai, wai wannan li'annahu la yaqau illa min shakhsin ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyyan fil kauni, wannan ba zai faru ba sai ga wanda yake tunanin waɗannan mutanen suna da ikon gudanar da wani abu a sarari a duniya ko wani abu, kaga mutum ya bata ko ya fito. Al-khamis na biyar, al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbuba ila Allah ta'ala, neman taimako ga ayyuka ko wasu halaye wanda Allah yake so, kace saboda kai kaza ko saboda kai aiki kaza ko kai aiki kaza din saboda kana so Allah ya taimake ka ta dalilin wannan yayi kyau. Wa hadhihi mashru'a bi amrillahi, wannan ta'ala, wannan abu ya halatta ga shari'a ma, aka ce ista'inu bis sabri was salah, ku nemi taimako wurin Allah da hakuri da yin sallah. Wa qad istadalla al mu'allif rahimahullahu ta'ala lin naw'il awwal, malan yayi nuni ga farkon nan, nau'in farkon nan da aka nuna, bi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan saboda haka aya ta biyar suratul fatiha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam idza sta'anta fasta'in billah, in kana neman taimako to ka neme shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai. Yayi ko naktafi bi hada, na'am. Now, so say what?